Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritan talata 19 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace talata dai shirin namu akan ilimi ne, kuma kamar yadda muka faro a makon jiya, a yau shirin yau da gobe zai ci gaba ne da ilmantarwa akan nau'o'in cin hanci da rashawa da kuma illolinsu ga ƙasa da kuma jama'a baki ɗaya. Kafin nan za mu fara da filin matasa masu basira a ci gaban tattaunawar Madina Dauda da Musa Haruna, matashin da ya koya wa kanshi ƙere-ƙere.
To yanzu in zaka ba matasa shawara, me zaka ce musu?
Ni matasa abin da zan ba shawara kawai su tsaya su karatu da kyau, su tsaya kuma su koyi sana'a.
Sai kuma hilin da hada-hada tare da Halima Abdullahi.
Abubuwan da ake bukata zaki tanadi nama da dankalin Turawa, sai dan attaruhun ki da tumatir da albasa da mai.
Sai kuma zauren matasa a ci gaban muhawarar da muka yi da ni da Yusuf Aliyu Harande da Abdulmumina Abubakar da ma barista Amina Hassan Gamawa akan nau'o'in cin hanci da rashawa da illolinsu.
Misali, a dauki mutum a ce an sauke shi aiki amma albashinsa a wata bai wuce 5,000 ko 6,000 ba.
Malamino, wannan ba shine dalilin da zai sa ma'aikaci yayi cin hanci ba, duk da haka dan an kasa
za ku ji wannan muhawara. Wai shin za a iya cewa akwai wani nau'in cin hanci da rashawa da ya yi wani koko dukansu ɗaya ne?
Cin hanci da rashawa mataki-mataki ne, kamar mutum ɓarawon kaza ne da ɓarawon rago. In ka ce rashin gaskiya ka yi daidai.
Muna tafa da amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko cin hanci matsala ce ta san rai ko rashin ɗa'a ko kuma siyasa. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Bari mu fara da hilinmu na matasa masu basira. Yau ma dai Madina Dauda ce ke ci gaba da tattaunawa da Musa Haruna, wani matashin da Allah ya mabaiwar ƙere-ƙere.
Tunda ka ce ba kullun kake samun kasuwan nan ba, ya kenan kake tafiyar da iyali?
To, akwai irin dan gyare-gyare da muke samu a wajen mutane ka da suke kawo mana, da shi muke dan ci da iyalan namu.
Kaman a wata nawa kake samu a nan?
To, a wata nan wurin ke san abin wani lokacin ya danganta irin kasuwan ne. Wani lokacin akwai kasuwa a wata sai samu kuɗin da kai naira 300,000 zuwa 200,000 a wata, inda akwai kasuwa.
To, in kana nufin akwai kasuwa, shine me yiwuwa an kawo maka oda kayi injina kenan?
Yau, an kawo wasu masu buƙatar injina, suna so wannan yana bin wannan, wannan yana bin wannan, take ga a lokacin an ka gama wannan sai ka shiga wannan, ka gama wannan sai ka shiga wannan, sai ga samu har ma fita kana samu.
To, idan ya dauke kai me kake yi? To, ka ci gaba da rayuwa.
Yawwa, ina dan samu dan gyare-gyare a nan gurin, ina samu dan samu abin da zan ci abinci da shi.
To, waɗanda ke koyo a hannunka din nan, iyayensu suka kawo su koyi sana'ar ko dai ra'ayin kansu ne?
A iyayensu ne suka kawo su. Duk wanda ke ganshi anan na kawo muke tare da su a cikin yaran nawa, iyayensu ne suka kawo su, suka ce koya musu. Nake koya musu, kuma wanda muka yi zaman mutunci haka da su nake taimaka musu, nake koya musu.
Suna zuwa makarantar boko?
Akwai wanda suke zuwa makarantar boko a cikinsu, akwai kuma wanda ba su da magabasa zuwa makarantar boko, akwai masu iyali a cikinsu.
Ba ka ganin inda kamar ka yi bokon ila aikin sana'an hannu na ka yi fi bunƙasa?
To, ni dai ban yi boko ba, amma saboda ban yin ba na sa yarana akan su yi, saboda insha Allah indai suka yi, ina kuma dan gwargwado na, indai suka yi insha Allah ina gani ma zan huta, zan zo kuma ni ba bukatata wai sai aikin gwamnati ba. Insha Allah wannan aikin da za su maintain din mu, insha Allah mu rike mu ga baki daya kuma har su.
To, gidajen da iyalanka suke na kanka ne ko dai haya kake?
To, ɗaya na wani kaina ne, ɗaya kuma haya nake yi.
Ka gina gidan kanka?
Ware kuwa.
Da wannan sana'ar?
Da wannan sana'ar na gina gidan kaina, ɗayan biya ne haya nake yi.
To, yanzu in za ka ba matasa shawara, me za ka ce musu?
Ni matasa abin da zan ba shawara kawai su tsaya su yi karatu da kyau, su tsaya kuma su koyi sana'a,
su hada karatu da sana'a.
Eh.
Saboda kana ganin kai sana'a, sana'ar hannu ta biya.
A gaskiya sana'ar hannu alhamdulillah babu rantsi, ta biya bukata. Ni zan tayi bukatu ga baki daya.
Matanka suna sana'a?
Eh, matana suna sana'a. Akwai yawwa tana sana'ar man geda da su manja haka tana sayarwa da su kayan miya haka dai na abana tana ke sayarwa.
Me sana'ar man gedan kai ka mata injin kenan na yin man geda da kuli da sauransu?
Eh, ni na mata injin. Tana matsin kuli na mata injin.
Tana kuma samu?
Eh, alhamdulillah tana samu gaskiya.
Tana. Ai ita ma za mu so mu hira da ita wata rana.
To ba damuwa, duk lokacin da kika zo insha Allah zan hada ki da kan Allah ku fira.
Kafin mu ci gaba ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko matsalar cin hanci san rai ne ko rashin da'a ko kuma siyasa.
A gaskiya matsalar cin hancin da ake fama da ita a Najeriya to wannan ba komai bane illa san rai ne kawai da jami'an tsaro suke yi. Sako daga Abubakar Lawal gidan dan maye a Jargaba da fatan na karanta wannan suna daidai.
Tunda magabata suka riga mu tafiya wasu sun tsinduma cikin mulki da dukiya fiye da mafarkin su. Sai suka fara ajiye dukiya har ma basu san abin da za su yi da ita ba. We have to amend our constitution. Sako daga Muhammad Aminu Kano.
Wallahi duka ukun akwai su, watan akwai san rai da rashin da'a da kuma siyasar. Amma babban abin da nake ganin ke haddasa cin hanci a kasan nan shine na daya san rai da dogon buri, na biyu mugunta, domin ita siyasa ana hokewa ne da ita dan aiwatar da waɗannan abubuwan guda uku da kuka zayyana. Sako daga Isa Kwafsi a Sarara.
Zalunci ne da kiyayyar juna a zukatan manyan, mu kuma kananan suka sa mana gaba. Sako daga Salmana Agege.
Rashin girmama doka ne kawai da san rai irin na shugabannin mu na Afirka. Sako daga Mudassir Ibrahim Ningi.
Muryar Amurka, ai amsar wannan tambaya kowa ya santa. Amsar tambayar kuwa ita ce san rai, wanda Hausawa ke yi wa suna wai mai hana wa rai jin dadi. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi.
Ai babu wanda babu, akwai rashin tausayi, rashin da'a da kuma san rai. Sai dai mai fatan Allah ya sa mu gyara. Sako daga Bala Yakubu Kobi.
San rai ne da rashin tsoron Allah ke kawo cin hanci. Allah ka sa mana tsoronka a zukatanmu. Amin. Sako daga Dalhatu Abdul Karim.
Matsalar cin hancin da ake fama da ita a Najeriya siyasa ce tsagwaranta. Sako daga Abubakar Akota Ibrahim.
Yanzu kuma sai zauren matasa wanda ke ci gaba da muhawara akan cin hanci da rashawa da kuma nau'o'insu da irin illolinsu. Kamar dai makon jiya masu muhawara su ne Jamila Kabiru Fage da baƙonmu Abdulmumin Abubakar na hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a ɓangaren ma'adinai ta Najeriya. Da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande, yau har ma da barista ko kuma lauya Aminu Hassan Gama wani jami'ar Harbar wanda ma shi zai fara bayani.
Idan muka duba za mu ga cewa kamar ma'aikatan gwamnati akwai ka'ida da tace za ka zo office aiki ko karfe 8 ko karfe 9 ka tashi karfe 5, kuma idan ka zo za a biya ka duk karshen wata. Wani kuskure da muke da kuma wani rashin gaskiya da dayawa daga cikin jama'a ke taimakawa wajen yi shine za ka ga sau da dama ko mutum ba zai je wajen aikin ba, ko kuma in ya tashi zuwa aikin ba zai je akan lokaci ba, in kuma ya je gurin aikin maimakon yin aikin da aka ce din ba zai yi wannan aikin ba, sai a je a yi hira ko kuma a karkata aikin zuwa wata manufa ta daban.
Haka yake ma
wannan ko a addinance ma algushi ne, because kamar wanda yaje kasuwa ne zai yi awu a mudu maimakon a cika masa mudu, sai ka ga an tauye
sai a lotsa kasan mudun.
Ina wannan rashin gaskiya ne da mun dauke shi kaman ba komai ba, amma yana da illa sosai saman kamar za ka ga cewa in ba a biya ma'aikata ba za su yi yajin aiki, in an biya su abin tambaya shine suna yin aikin da aka biya su su yi din
sun cika awo
yau ba sai dai kuma za mu ga cewa shi kansa misali da muka bayar na cikin gida tsakanin mata da miji, wai wani lokaci za ce in bera da sata da dawa da wari, akwai wanda kuma suke da rowa sosai sosai a mazajin wanda ba za su biya bugatun matansu ba, wanda hakan ke ingiza waɗansu su matan su shiga irin wannan aiki na rashin gaskiya na
kiwon
kuɗi ko kuma na karkata wannan kuɗaɗe. Haka ɓangaren gwamnati ita ma kunta gwamnati
kana ji na wala aminu
ita take tauyewa mutane haƙƙi ta hana su haƙƙinsu. Misali a ɗauki mutum a ce an ɗauke shi aiki amma albashinsa a wata bai wuce 2,500 ko 6,000 ba,
mala aminu wanda
kwata-kwata bai wuce biya masa kuɗin mota ba.
Mala aminu kana ji na?
Na
ce wai ka san masu iya magana sun ce kamar yadda ka ce ne wai in bera da sata da dawa da wari. To ni ina da wani kamar zan ce yadda na fuskanci al'amarin shi ne daga lokacin da aka ce wannan an baka nauyi ka a yi misali da ma'aikacin gwamnati cewa an ce za a an yi aiki kwana 30 za a biya shi, ya yi aiki bayan kwana 30 ba a biya shi ba, duk yana cikin ɗaya daga cikin manya-manyan al'amuran da suke kawo mana matsaloli. Amma to ni na tunanin anan shine kamar yadda Turawa suka ce wai rashin daidai guda biyu ba sa haifar da daidai guda ɗaya. Ka fahimce ni? Dan wata ila ba a yi biya ma wata bukata ba saboda yanayi, ina wannan hasashen ne da tunanin cewa yanayi yana iya sawa wani lokaci wanda yake kan al'amuri ya kasa biyan wata bukata saboda yanayi. Kamar yanzu ba wai ina goyon bayansu ba ne a ce dai, amma akwai ɗan kamar yanayi na rashin kuɗi ya sa ba za a iya biyan wata bukata 100% ba, amma za a iya biya maybe kashi 80 ko 50. Wannan ba shi ne dalilin da zai sa ma'aikaci ya yi cin hanci ba duk da haka. Don an kasa
biyan bukata. A yi baka gane bayani na abinda kake faɗa ɗin na yadda da shi. Wato babu wani uzuri da nake.
Babu uzuri yau. Hausa
nake. Idan muna neman bakin zaren muna son mu yi wa abin maslaha. To idan aka ja kunnen jama'a kan cewa ya yi dukkan ɗabi'u da ke nuna rashin gaskiya, cin amana ko cin hanci da rashawa a gefe ɗaya, a gefe ɗaya kuma sai mu yi kira wasu kansu gwamnati
wanda suke da nauyin sauke nauyi.
Wannan matsala ce da tabbas duk wanda ya yi laifi a hukunta shi, amma kuma ya kamata ku fahimta cewa idan kuka tauye musu haƙƙinsu kuka ba su albashi na kwarai,
kamar kana buɗe ƙofa ne
kula da su. To kamar kuma ta wani hanyar kuna goyon bayan abin da ke faruwa. To duka za ka ga shi bangare biyun akwai irin nasu gudumawa da za su iya bayarwa wajen ganin cewa an gyara al'amura.
Haka yake, kam tabbas malami.
To amma malami, ina da tambaya guda ɗaya kamar ga yanda jihohi daban-daban suna ɗaukan nauyin 'yan makaranta su fita waje domin ƙarin neman ilimi, amma sau da dama kuma sai ka ga ba sa komawa. To wannan ma za a iya ce mishi da fanni ne na cin hanci da rashawa ko kuwa?
Ya danganta ga yarjejeniya da aka yi kafin a tura mutum makaranta. Akwai waɗanda na sani a jihohinsu an tura su karatu. Abinda ke faruwa shine shi kansa hanyar tura karatun ma akwai cin hanci da rashawa a cikinsa. Misali lokacin da farko na samu makaranta a nan zan zo Amurka ne karatu, da na nemi a tallafa min a jihata saboda ban san kowa ba, saboda iyayena ba 'yan siyasa ba ne, saboda ban da kowa. Ina gani su suka ba wa 'ya'yansu, 'ya'yan kwamishinoni ne, 'ya'yan wane ne aka tura su karatu, mu kuma 'ya'yan talakawa aka yi watsi da mu da irin namu dabaran muka samu muka zo nan. Wannan cin hanci ne shi kansa. In kuma aka biya ka tafi karatu da dukiyar jama'a, aka biya maka karatu kai karatu ka samu karatu mai muhimmanci da daraja wanda ya sa ka samu aiki ko kuma wanda ya sa ka samu sakamako a makaranta, to yanayin tsarin yadda ake bi a baya shine akwai yarjejeniya da yawanci ake yi tsakanin ɗaliban da ake bawa a tallafin yin karatu da kuma jihar su, cewa idan kuka yi wannan karatu in kuka dawo to sai ku zo ku kuma kuma na aiki na kamar shekara biyu za mu biya ku, amma irin gudumawar da za ku bayar kenan a jihar ku saboda irin ita ma gudumawar da ta bayar a karatunku. Amma abin takaici shi ne a sau da dama sai ka ga in suka zo suka yi karatun, saboda dama tun farko ba a zaɓi na ƙwarai ba a wajen wanda za a tura karatun, sai ka ga idan suka yi karatun dama 'ya'yan masu galihu ne, sai ka ga ko ba za su koma gida ba, ko kuma in sun koma gida maimakon su je su yi aiki alal misali aikin koyarwa da zai taimaki kowa da kowa, ko aikin gwamnati wanda za su iya taimakawa wajen kawo ci gaba, sai ga sun sakuzin shiga aiki zai tallafa wa al'umma ko zai taimaki kowa da kowa ba. To ashe ba za mu yi saurin yanke hukunci na ce duk wanda aka tura shi karatu zai koma ba yayin laifi, amma in har akwai yarjejeniya da aka yi da kai cewa an baka wannan tallafi ne ganin cewa idan har ka samu wannan mataki na ilimi za ka dawo ka tallafa wa jiharka, ka tallafa wa al'ummarka, idan ka saba wa wannan to ina ganin shi ma kamar an yi wani cin hanci da rashawa ne.
To Malam Aminu, na ce in dai a nawa tunanin ko da wai ba a zauna an ce ga wata rubutacciyar yarjejeniya tsakaninka da gwamnati ba, amma aka cire kuɗin gwamnati da ba na kai kaɗai ba ne ko na mutanen gidanku su kaɗai. Aka ce an tura ka karatu, ka yi karatu mai zurfi, ko ba haka ba? Ai, ina gani ya kamata a ce kamar yadda tura suke cewa akwai moral responsibility a kanka, ko ba haka ba?
Na magaranka
ta bangare ɗaya kenan, kuma ta ɗayan bangaren Malam Aminu, na ban san ko tsarin ya canza ba, amma ni a iyakan sani na yawanci akwai irin wannan yarjejeniyar.
So kasar da yake ni ba ban yi irin wannan tsarin ba,
so baka da
ba, amma wanda ba su yi ba ma iya irin na fahimtar shi ne da ya ci a ce idan har Allah ya taimaki mutum ko da dukiyar jama'a aka baka ko da dukiyar kanka kai, ai akwai attajirai da dama da muke gani a nan gurin kamar irin su Bill Gates da sauransu wanda da iya fasaharsu da kokarinsu suka yi kuɗi, amma ganin cewa tunda su har Allah ya ɗaukaka su sun samu kuɗi, to yana da kyau su taimaka wajen tallafawa na baya da al'ummarsu da kuma mutanen duniya baki daya.
Yawwa, wannan shi ne wannan shi ne
ko da ba da kudin gwamnati aka biya wa mutum abu ba, idan har ka samu ka ci gaba ka je ka har Allah ya ɗaukaka ka kai karatu ko kuma ka samu wani aiki da zaka iya dawowa ka taimaki al'ummarka, ani ina ganin cewa abin da ya fi dacewa shi ne ɗin mutum ya koma ɗin kuma ya tallafa wajen ganin cewa an taimaka wajen cigaban al'umma. Tabbas wanda da aka kashe kuɗi a kansa, kamar misali ai ma'aikatan gwamnati ma akwai da dama, da misali a matakin asibiti da sauransu, sai ga cewa ana biyan su maƙudan kuɗi, amma maimakon su zauna su yi aikin gwamnatin sai ka ga sun je suna aikin NGO, suna Abuja, suna meeting, wanda kuma a asibitocinmu muna buƙatar likitoci.
Haka yake kam, tabbas wannan kamar a maganar da kai ɗaukan al'amarin ka kai shi matsayi na gaba kenan, ko da ma ba da kuɗin gwamnati aka ɗauki nauyinka ba, yin hakan yana da ala. To amma ga wanda aka ɗauki nauyinsa da kuɗin gwamnati ya zama kamar ya zance ne, ba zan dai ce mai dole ba, amma ya zama yana da
ya kamata
mai ƙarfi, ya kamata sosai su dawo ta kowane irin hanya su kawo nasu gudunmawa wa ci gaban kasashen ko jihohin da suka ba su wannan daman, suka taho suka kara karatu mai zurfi. Haka yake kam, tabbas
shine shawaran mu kuma ga jihohin da ke tura ɗaliban karatu, shine ba wai kawai a tura a kashe magodan kuɗaɗen ba, shi kansa yana da rana, yana da muhimmanci, amma wani abu da yake da shi shine idan har an tura din kuma ya zamanto cewa an sama musu abin yi gidan su gama,
suka dawo
da dama wanda zai taimaka musu su dawo. Alal misali ka tura mutane suka tafi suka zama likitoci, to aida ya ci a ce sai kuma a samu musu asibitoci a gina gidaje da za su zauna a ciki idan sun dawo, wanda so da dama akwai wanda ni na yi magana da su anan, ina magana da 'yan Najeriya da dama wanda nake kokarin na ga cewa na ba su shawaran komawa gida, saboda ko ma menene mun fi amfani a gida fiye da yadda muke da amfani a duk yadda muka samu
kanmu.
Kullum korafin da suke yi shi ne ina son komawa, amma abin takaici shi ne sai mutum ya yi karatu a Malaysia ne, a ina ne sai ka ga ya dawo Najeriya yana neman aiki bai samu ba. Ba wai wani ɗin ba wai kin dawo wanne kawai ba, a tanaji a mataki na jiha na cewa in sun dawo wani irin aiki ya kamata a ce mun sama musu. Ashe ina ganin kalubale ne akan kowa da kowa ya zamanto cewa kar mu bada uzurin cewa mu ne bamu yi ba, shi yasa ba su yi ba.
Haka har wannan kalubalen kuma ya tsallake ma gwamnatocin mu, hatta attajiran mu masu hannu da shuni ya kamata a ce sun shigo a cikin irin wannan al'amuran, sun kawo irin ma'aikatu ko wasu abubuwa da makamantan haka wanda za su sa in an tura waɗannan yaran da ko kuɗin gwamnati ne ko kuɗin kawunan su ne suka je suka dawo ya zauna, akwai wuraren da za a iya amfana da ilimomin da suka je suka samu insha Allah.
Shin za a iya cewa akwai wani nau'in cin hanci da rashawa da ya fi wani, ko duka ɗaya suke?
Mai bayani shine Jafar Jafar, jami'in hulɗa da kafofin yaɗa labarai, kuma mai ba da shawara ga gwamnan jihar Kano, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso.
A'a, duk gaba ɗaya kowa da nashi. Mataki-mataki ne, kamar mutum farawon kaza ne da farawon rago. In ga wani ya ko wani wanda ya saci rago, in ga wannan wataƙila za ka ce shi wannan babban farawo ne. Wanda kuma ya zo ya sace garke zai ka ce kasurgumin farawo ne. Wanda ya zo ya saci kaza zai ka ce shi kuma farawo. In ga kowa dukkansu ba wanda ka fassara shi a wani gwadabe da yake nuna cewa yana da gaskiya. Ka rashin gaskiya ce shi in ka ɗauki harkar wato cin hanci da rashawa. In ka ce rashin gaskiya ka yi daidai. Duk abin da ka zo ka san kai da kanka. In ka san ka cuci mutum ka san ka cuce shi. In ka san ka zalunci mutum ka san ka zalunce shi. In ka san daidai ka san ka yi daidai. Idan harka kake ta awo ma kanta idan ka ɗiba. In ka san ka kyautata mutum ko babu mudu. An ce ido baya ba mudu bane amma ya san kima ya san daidai. In ka zo ka ɗiba ka san yanda ka kyautata masa ka san ka kyautata masa. To amma mu a al'adunmu ko in ce a wannan wato al'umma da muke zaune. Ba mu da wannan ɗabi'a ta cewa komai sai ka yi shi tsakani da Allah. Saboda kana tunanin wataƙila wani a sama shi ma ba tsakani da Allah ne ba. To babu ruwanka da wanda ya yi. Allah idan ka mutu kai zai tambaya yaya kai aikin ka yaya. Ba tambayar ka zai yi me saka ka ci kaza ko don ka ga wani yayin a'a. Wannan ba hujja ba ce. Ya kamata mu saka tsoron Allah a zuciyarmu. Mu san cewa duk abin da muka yi yana da hukuncinsa in ba ya hukuncinsa a nan ba ranar lahira za a yi hukuncinsa tabbas makam. To saboda haka ya kamata mutane mu tsaya mu lura sosai da sosai ya kamata a ce wato mun zama matsala ga wannan wato wannan ƙuduri na Buhari ba dole ne ya gani ba kuma idan ya ga ya za a yi maka zo ka ci za ka kama mutum da wannan laifin. Ya kamata mu wannan tsakaninmu ne da Ubangijinmu kuma a zuciyarmu ya kamata mu kudura mu ce ya kamata mu kyautata rayuwarmu mai gaskiya mai riƙon amana domin shi ke kawo ci gaba. Ba tare duk ƙasar da ka duba ta duniya za ka gani in dai har babu gaskiya da riƙon amana za ki gani ba inda za ta je wannan ƙasar. Za ki gani babu ci gaba. Duk ƙasar duniya da take za ki gani yawanci suna da komai gaskiya ake yi ka'ida ake yi. In kana da canji a baka, in baka da canji a gaya maka in ga yanda za ka yi abu ƙa'idar. Haka za ka bi komai daki-daki-daki. Za ka duba ko a gida yanzu sai ka zo ka kawo ɗan auno ɗan shinkafarka gwangwani a kwano biyu, matarka sai ta kwashi gwangwani biyu wataƙila ta siyar, ta sai kayan koli ko kuma ta sai biki da shi. Duk irin waɗannan abubuwa da saninka ba, kin ga zalin azalince ka. Amma wato ya kamata a ce. Yanda muke da addini a fili ya kamata a zuciyarmu mu haka yi. Akwai mutane da suka je kasashen duniya zaka ji sun ce babu musulunci a kasar wato a aikace amma kuma a mu'amala a nan musulunci yake. Mu'amalar zai gani yanda koyarwar manzon Allah take. Yanda Allah ya ce annabi ya ce haka zaki ga suna mu'amalar su. Amma fa wajen addini ne wataƙila ba zaki gani ana yi ba. To ya kamata a ce mu mun dauki wannan ɗabi'a. Ta cewa abin da muke faɗa a baki ko kuma abin da muke aiwatarwa a jinance haka ma mu'amalarmu za ta sauya mu rika gaskiya mu rika riƙon amana ko sunna ta manzon Allah da ake magana ai akwai sunnoninsa masu ƙarfi wataƙila ba sai ka zo kana ajaje mu ba shi ne sunna a'a ina riƙon amanar manzon Allah ina ka bashi ba ka riƙe amana ba yanda manzon Allah yake riƙe amana yau sai ka zo mutum ya kafa wa'azi yana zage-zage akan wai ba ajaje mu ba. Ko akan ana ɗaji tsangalawan do ina ka zo kai da ka ci amana an baka ajiya kuɗi ka cinye ka nemi matar wani duk wani harka da za ka gani ne da bai dace a ce ka yi ba sai ka gani mutum ya yi amma kuma a baki ya fi kowa addini. Tabbas kan muna da wannan matsalar ta mu'amala ya kamata mu canja wannan ɗabi'a tamu domin mu samu ci gaba na al'umma kuma mu samu lada a wajen Ubangiji.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, kuma musamman shirin yau da gobe kuke ji wanda ni Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage da Tafarra Girma da Tafarra Kai da ma injiniyan mu John Dryden ke kawo muku yanzu haka.
Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin da fadafe.
Uwar gida yau a madafin nawa na tanadan muku miyar dankali ne. Ita dai wannan miyar dankali abubuwan da ake bukata zaki tanadi nama da dankalin turawa sai dan attaruhinki da tumatir da albasa da mai da gishiri da kori da abin da ke karawa miya dandano. Da farko uwar gida ko amarya za ta wanke nama a yanka shi a tafasa. Idan aka tafasa shi sai ki wanke tumatirinki da albasa su ma ki dan yayyanka su haka da fadi sannan shi kuma attaruhun in kina so zaki iya jajjagawa sannan sai ki fere dankalinki daidai shi ma yadda kike bukata sai a yayyanka idan aka yayyanka sai ki kawo wannan attaruhun naki ki zuba shi a cikin tafasasshen naman nan sannan sai ki kawo tumatir da albasa wadanda kika yayyanka su kuma sai ki jera su akan naman nan da kika tafasa sai ki kawo maginki ki barbada da kori da dan gishiri da sauran kayan kamshi sai a kawo dankalin nan sai a jera su daga saman su nan kuma ga man ki dan cokali biyu ko uku wato daidai da bukatar kayan miyar ki da dankalin ki sai ki kawo albasa ki zuba a ciki sai ki rufe ki dan rage wuta to idan dankalin nan sun yi laushi wato sun dan dahu miya ta kammala kenan wato miyar dankali ita ma zaki iya cin ta ita kadai ko da farar shinkafa kuma za a iya amfani da ita a lokacin karin kumallo ko kuma idan an sha ruwa a lokacin azumi
To Jamila masu iya magana suka ce laihin dadi karewa mun kawo karshen wannan shiri namu amma na tabbata akwai tambaya
da akwai ta
kuma da yake har yanzu gobe in Allah ya kai mu siyasa ce kuma kamar tambayar da naga kin rubuta kamar muna so mu jiga daga gare ku masu saurari a ganin ku yadda ake samun mukamin gwamnati ko kuma yadda ake tsayawa takara musamman a Najeriya kamata yayi wannan abun ya dogara ga jahar asali jahar mutum ta asali wato inda aka haihi mutum ko kuma inda mutum yake da zama
wato kamar ni a yanzu yar Kano ce amma kuma ina zaune a Lagos ya kamata a ce idan zan nemi mukami ko kuma idan za a bani mukami sai na koma Kano kenan koko za a iya bani mukami a Lagos ma
yanzu haka yaya abin yake faruwa a
yanzu mutane ba kamar yanzu a Kano in dai zaka samu mukami a Kano sai dai kai in dan Kano ne Lagos suna ko suna gwadawa
amma ba ga ai akwai wanda ya zama gwamnatin jihar Kano wanda asalin shi kowa san ba dan Kano bane amma kuma an zabe shi a Kano
an zabe shi yawa to amma yana zamowa matsala baya irin wannan da ake yau magana akan wannan indigenship din idan an tashi ba da
akwai wanda ake magana dan kasa da wanda ba dan yawa
wanda ba dan gari ba yana dan wahala shi yasa muke son mu ji ra'ayin masu saurare shi wannan ya kamata a ce kowa zai iya ta tsayawa takara kuma zai iya neman mukami
duk inda yake da zama ko kuma dole mutum in zai nemi wani mukami sai ya koma jihar shi ta asali inda cibiyar shi take inda aka aihi mutum
yawa shi muke son mu ji
to sai mun ji daga gare ku masu saurare iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Tafarra Girma Tafarra an da ya hada mana sauti ya bada umarni da engineer mu Mr. John Dryden ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasance wa cikin koshin lahiya da wadata sai goban war haka da izinin Allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.